Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1941, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Arewa da Lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne ke marhabin lalai gare ku a wannan safiya ta Litinin 5 ga watan Disamba shekara ta 2016. Kakanin labarai.
To shugaban Amurka mai jiran gado wanda yace har yanzu yana ne yana farautar mutumin da zai zama mushi sakataren harkokin wajen Amurka ya ja kunnan kamfanin da masana'antu da cewa duk wanda yace zai ba Amurka ya je wata ƙasa to za su saka faranto ɗaya da shi. Akwai alamar cewa Italiya tana dab da fada cikin wani sabon rikici na siyasa. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka ne yanzu John Kerry ya wata magana da bata yi wa Isra'ila dadi ba.
Kanan labaran kenan.
Batutuwa da suka shafi tsaro a Afirka, yaƙi da ta'addanci, ɓace sace, fashin jiragen ruwa da sauran su za a tattauna su a wannan taro.
Kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu kenan kan taron koli da za a fara a Dakar na Senegal makonnan ko kuma yau Litinin.
Abinda muke bukata wanga zaɓe, muna yi wa ƴan uwa nasiha a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba da wani rigima ba.
Imam Hussein Zakariya ga musulmin ƙasar Ghana kan zaɓen ƙasar mai zuwa ranar Laraba. Muna da rahoto daga Niger kan hasashen da ƴan hamayyar ƙasar suke yi a zaɓe mai zuwa. Ibrahim Alfahamin na tafi da shirin ciki da gaskiya.
Ga labarun duniyar, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ja kunnan kamfanin da kuma masana'antun Amurka din da cewa daga yanzu duk ɗayansu da ya sake neman cewa zai tashi ba Amurka ya koma ta ƙasar waje zai fuskanci zunzurutun harajin kashi 35 cikin 100 na duk abin da yake da shi idan ya ce zai kawo hajar tashi a cikin Amurka ya saida ta. A cikin wasu rubuce-rubucen da ya sako a kan dandalinsa na Twitter, Trump yake bayyana ƙudurinsa na bunƙasa harkokin kasuwanci idan ya kama aiki gadan-gadan, amma ya ƙara da kashedin cewa duk kamfanin da ke zaton zai koyi ko wato zai kori ma'aikatansa ko kuma ya koma wata ƙasar waje waye zai dawo ya rinƙa sayar da hajar tashi a cikin Amurka ba tare da wasu matakan horo a kansa ba, to yana tafka kuskure ne kawai. Ha kuma Trump wanda zai ɗare kan shugabancin na Amurka in Allah ya kai mu ran 20 ga watan Janairun sabon shekara. Ya ce ɗimban harajin tsallako kan iyakokin Amurka da kaya da zai ɗora wa kayan da ake sarrafawa a wasu ƙasashe na waje ana son a shigo da sunan cikin Amurka zai kashe jikin duk masu tunanin irin wannan nau'i na kasuwanci. Daga shekarar 2000 zuwa yau dai Amurka ta yi asarar ayyuka sun kai miliyan 5 a sanadin soma amfani da injina masu amfani da kwamfuta da kuma ƙudurin wasu kamfuna na tashi suna koma ƙasashen ƙetare.
A halin yanzu kuma zababben shugaban na Amurka Donald Trump na ci gaba da neman mutumin da zai baiwa mukamin sakataren harkokin wajen Amurka bayan ganawarsa da wasu mutane hudu da ake zaton zai ba ɗayansu ya bashi mukamin wato ta ƙasa wato samar da biyan bukata duk da ganawa da waɗannan mutane. Wata ta hannun damar Trump kuma mai magana da yawunsa Killian Conway ta gaya manema labarai a gidansa na Trump Tower da ke New York cewa lalle shugaban mai jiran gado na ci gaba da neman ƙarin mutane da zai yi magana da su akan wannan mukamin da ta ce mai tarin muhimmanci ne. Conway ta ce an shirya taruka da dama da Trump zai yi yau Litinin don cika gurabun mukamai daban-daban na sabuwar gwamnatin tasa. A cikin makon jiya ne dai Trump ya ce yana tattaunawa da mutane hudu kan wannan mukami na sakataren harkokin wajen Amurka waɗanda suka hada da shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar dattawa Bob Corker da tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani da tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta CIA David Petraeus da kuma ɗan takarar shugaban ƙasar zaɓen Amurka na shekara 2012 wato Mitt Romney. Ko bayan su an ambaci sunan tsohon jakadan Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya John Bolton wanda ya gana da mataimakin Trump din Mike Pence a ranar Juma'a da ta gabata.
A zaben da aka yi wanda ake ganin kamar gujin ƙarfin ƙungiyoyi masu ra'ayin rungumar jama'a ne a Turai, fitaccen ɗan siyasa na mai matsanancin ra'ayi musamman kan maganar bakin haure a ƙasar Austria Norbert Hofer ya sha kai a yunkurin da ya yi na neman a zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar na farko mai irin wannan tsatsauran ra'ayi da za a ce an zaɓe shi tun bayan yaƙin duniya na biyu. Kofa wanda tsohon injiniyan ke rikirin kumbunan yan sama Janitini wanda kuma ya gudanar da campaign ɗinsa a bisa bugun gaba da nuna kyama ga hukuma da yancin rani da kuma tsanuwar manufar tarayyar Turai din kanta ya sha kai ne a hannun wani dan siyasa mai yakida son yanayi ana kiran shi Alexander Van der Veen wanda kuma ya tsaya zaben a matsayin dan independent wato wanda baya ma da wata jam'iyya. Kafofin watsa labaran Australia sun ce Van der Veen ya lashe zaben da kashi 53.3 cikin 100 na kuri'un da aka jefa yayin da Hofer ya samu kashi 46.7 cikin 100.
Akwai alamun da ke nuna cewa kasar Italiya ta kama hanyar afkawa cikin wani sabon rikicin siyasar da za a yi makonni ana fama da shi bayan da al'ummar kasar suka juya bayan su ga yunkurin da Prime Minister kasar yayi na kawo su sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulkin kasar abinda kuma karshen ta ya sa yanzu haka shi Prime Minister Matteo Renzi ya ba da sanarwa cewa yayi murabus. A wajen wata ganawa da manema labarai da aka yi sauri aka shirya sa'o'i biyu kacal bayan da aka rufe rumfunan jefa ƙuri'un bayyana ra'ayoyi na jama'a, Prime Minister Renzi dan shekaru 41 da haihuwa ya amsa cewa lallai ya sha kaya a wannan ƙuri'ar da aka jefa. Ya ce yau Litinin ne zai hananta takardarsa ta yin murabus ga shugaban Italiya din Sergio Mattarella. Sakamakon da aka samu daga larduna 20 na kasar din sun nuna cewa kashi 59.3 cikin 100 na masu bayyana ra'ayi sun ki goyon bayan shirin sauye-sauyen na Prime Minister yayin da ya samu goyon bayan kashi 40.7.
To muna ba ku labaran nan daga sashen wasu mura amurka ne a birnin Washington DC. Kafofin watsa labarai na kasar Isra'ila sun bayyana bacin rai da wasu kalamai da sakataren harkokin waje Amurka John Kerry yi wanda suka bayyana da cewa masu sukar rai ne kuma sun keta ƙa'idojin diplomasiya. Kafofin labaran suna mai da martani ne ga jawabin da Kerry yayi a gaban wani gagarumin taro da mafi yawan mahalartansa duk masu goyon bayan ita Isra'ila din ne da aka yi a nan Washington, inda kuma a cikin jawabin nashi yake cewa ita kasar ta Yahudawa ta kama hanya karere zuwa aukawa cikin hatsari saboda manufofinta masu alaka da Falasɗinawa. Da yake amsa tambayoyin da wasu suka yi mishi a wajen wannan taron na shekara-shekara na dandalin Saban na kungiyar Yahuda da aka yi a cibiyar Brookings, Kerry ya bayyana cewa tattaunawa shirin sulhu tsakanin Isra'ila da Falasɗinu da cewa ya sa abubuwa sai ƙara cakuɗewa suke yi kuma shirin ya canja wata alƙibla da ba mai kyau ba. Tujan haka ne jaridar Times of Israel ta bayyana kalamin na Kerry da cewa cin mutunci ne mai zafi. To amma Kerry ya bayyana cewa ai shi ma yana kaunar Isra'ila domin a zaman da yi kan wannan mukami na sakataren harkokin wajen Amurka so fiye da 375 yana magana baki da baki da shi Prime Minister Isra'ila din Benjamin Netanyahu kuma ya je Isra'ila ya fi so 40. Duk da haka Kerry ya bayyana magana da ministan ilimi na Isra'ila din Naftali Bennett ya yi kwanan baya inda yake yaba da mutuwar kokarin shirya sulhu tsakanin Yahuda da Falasɗinawa da ya ce magana ce mai haifar da damuwa sosai.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla yau ake saran shugabannin kasashen Afirka ciki har da na Najeriya Muhammadu Buhari za su hallara birnin Dakar na kasar Senegal domin taron koli kan harkokin tsaro da shugaban kasar wato Macky Sall yake mai masaukin bage. A safiyar yau ake saran shugaban Najeriya zai tashi zuwa Senegal kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aika mana.
Wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban kasa ta ce in an jima kadan ne shugaba Muhammadu Buhari zai tashi zuwa Dakar babban birnin kasar Senegal don halartar babban taron kasa da kasa kan zaman lafiya da tsaro a Afrika. Taron wanda shugaba Macky Sall na Senegal ya kira tare da sahanin tarayyar Afrika, shugabannin kasashen Afrika da wakilan kungiyoyin duniya daban-daban ne ke halartar sa. Na tuntubi kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu dan gane da wannan taro.
Batutuwa da suka shafi tsaro a Afrika, yaki da ta'addanci da cece cin jiragen ruwa da sauran su za a tattauna su a wannan taro.
Ba mu san ko me Najeriya za ta je da shi wannan taro ba.
Kowace kasa ba wai shugaban kasa kawai dama zai je ba. Akwai ministoci da za su jije kamar ministoci na tsaro, akwai shugabannin sassa-sassa na dakarun kasashe. Kasashe daban-daban kowanne za su irin bayanin gudunmawa da za su bada don gane da yaki kamar yadda na ce irin fashi da ta'addanci da ake a teku sannan da kuma irin matakai da suke ɗauka domin kowa ana ganin cewa gudunmuwa zai bada hannu guri guda domin aiki waɗannan matsaloli da suke damun al'ummar Afirka gabaki ɗaya su.
Masanin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase na bin diddigin taron.
A duniyar ne take dunkulewa kamar yadda aka faɗa take zama ɗaya. Abubuwa da suka andabi duniya na ƙarƙashin ƙasa wanda akwai wanda suke sawa abubuwan mutunin su yawa don su sai da makamai, kuma akwai waɗanda su karan kansu sun zagu tabbatar cewa zagon ƙasar da gabanni da suke mulki yanzu tafiyar ta kai ga matsayin da shugaba gabanni sun gane kofofin da irin waɗannan barna suke shigowa. To duk tarurrukan nan da ake yi tafiya ce ta dinke waɗannan bararrakun da suka dinga daɗewa suna faruwa aka kasa samun bakin zaran. Haka kuma akwai baragurbai shugabanni da ba su da mulki ko suna tsoron barin mulki za su yi ta haddasa waɗannan.
A cewar Dr. Hussein Abdu na cibiyar ƙasa da ƙasa ta Plan International, wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace.
Ya kace taro ne da ya shafi tsaro da zaman lafiya, dole a yaba mashi gwamnatin mu domin a koyaushe a kowa ya san yadda wato rashin zaman lafiya ke addabar wannan nahiyar. Kusan za a ce banda yankin wato ƙasashen Larabawa babu wani yanki a duniya da ake fama da rashin zaman lafiya irin yankin mu ta Afirka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Haɗakan mu a yanzu shi ya rage, zamanin nasara mun dage, za mu yi nasara kan mun dage, sarƙar bauta da mun cizige, mai shin ma yanzu mu daddage, dan tsammu gama wasu sun toge, wasu sun tatta da ƙayan baya, sun juya wai haɗa kai baya, an ce su fito sun bukkuya.
Za ku ji nasihar da Imam Husaini na ganaye kan zaben kasar, amma yayin da ake ci gaba da yi wa sabon shugaban kasar Gambia mai jiran gado Adama Barrow murnar nasara da ya samu, da jinjina mai barin gado ya jamme saboda ya yarda ya sha kaye, yan hamayya jamhuriyar Nijar suka ce a zaben kasar mai zuwa su ma za su yi abin da takwarorinsu na Gambia da Najeriya suka yi, wato kada jam'iyyu da suke kan mulki. Kakakin jam'iyyar hamayya Modem Africa Lumana a yankin Kunni Isa Mare ya yi ƙarin bayani a tattaunawa da yi da wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bago.
In kalu Najeriya duk yana da wani sun ga mukan kar gwamnati sanu dan su annabi muna nan zuwa mu mai layi na abin zai yi, kuma su nasu mutane sun san ciwon kansu suna aiki da ilimi, mu ku dukancin mutanen mu kai dai a ba su aljihun su ba interi na kadibi na kasa ba, ko wannan aljihun na shi kadibi shi a halakan Najeriya kuma shi a halakan mu ba gani yanzu Fortino ga da wannan duk sun kwatar gwamnati wani kuma yanzu da ya to sun sa koma can kowa na bi dan interi ne kai ne dan kai ne diya ne ba na kasa ba, shi ko in za har bin interi ne kasa kamata adiba adiba a gani yanzu adiba da muka ciki mutunno a cikin wadata mutunno a cikin wahala to shi ya kamata aiki da shi kakkadibi unhwanin kakkadibi unhwanin jama'a.
A jamhuriyar Nijar yawan jami'un siyasa da ke cikin kasar na hana tsayar da dan takara guda a kowane zabe daga bangarorin ɗan adawa, abinda ke sawar ƙuri'un su na warwacewa tare da kasa kan labari a kowane lokaci. Sai dai a cewar Malam Mani ɗaya daga cikin ƴan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a nan garin birnin Kwanni, su ba su tsoron haɗewa ɗan adawar jamhuriyar Nijar a zaɓuɓɓuka na gaba domin rinjayen su ba ɗaya ne ba da na ƙasar Gambia.
Babu wata rakaci a gare mu a siyasance mu in ka diba ma in ka ɗauko wannan fanni na wajen zancen ƴan adawa a Nijar, in ka diba sai in ce maka kwata-kwata yanzu za ka ga adawar lalabanta ne zakai kenan, abu ne wanda ya zamanto wanda mu ko kaɗan ba mu tunani bisa ga wannan misali irin waɗannan na ƙasashe, domin ba rinjaye guda gare mu da su ba, wani abu ne na daban ba ɗaya ne da irin Nijar ba, ko da shike a yanzu kasan duk duniya ta shiga cikin wani yanayi na rashin kuɗi.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Nan da sa'o'i 48 al'ummar kasar Ghana za su nufi rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa, inda ɗan takara wato Nana Akufo-Addo na jam'iyyar New Patriotic Party ko NPP a takaice zai sake karawa da shugaba John Dramani Mahama. shekaru hudu da suka wuce sai da aka je wato kusan zagaye na uku inda da kiris shugaba Mahama tare da taimakon kotun kolin kasar ya kai labari. Bana rahotanni suna cewa yakin neman zaben yayi tsanani har kusan za a ce kawunan ƴan kasar sun rarrabu ta fuskar kabila da addini. To me malaman addini suke ga mabiyansu ne ganin wannan yanayi? Tambayar da abokin aikin mu a sashin Turanci Peter Kuloti ya tambayi Imam Hussein Zakariya kenan.
Abinda zamu fadi nasihan da zamu yi ƴan uwanmu musulmai, in dai za a yi election ko lokacin election, kowa yayi kokari ya maida hankali ai zaben nan babu wani damuwa. In an yi haka to babu wani damuwa, kuma ba za a samu damuwa ba tunda mun biyadda da Allah. Ko da dan uwanka ya bata maka rai, kai dai kai hakuri, kai kokari ka tuna Allah, Allahn da ya sa kai kana cikin rayuwa kuma kana musulmi, ka zo ka iske wanga election. She kai kakka nemi kai wani me za a yi maka, me za a baka, ko me za a baka Allah ya riga ya yi maka. Saboda shi hakuri shi ne komai, Ubangijin Allah ya sa mu samu. Kuma na biyu na ƙarshe shi ne mu yawaita addu'a. Ya kamata mu rinka yawan addu'a na ƙarshe. Muna yawan addu'a, Allah Ubangiji ya tabbatar da ƙasanmu Ghana da kyau, ya kuma ba mu kwanciyar hankali kamin ai election ko kuwa bayan election ma. Allah zaben mu ne mai kyau. Zaben Allah shi ne zaɓa.
Nagode.
Nagode. Nike na godiya. Da gaba.
Abokin aikin mu Peter Kuloti kenan aka ji da Imam Hussein Zakariya a Accra, Ghana. Kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 12 da kusan minti 17 da ƴan kai, wato karfe 6 da minti 17 a Najeriya, Nijar da Kamaru da caji karfe 5 a Ghana. Ga Ibrahim Alfahamid da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. A makon da ya shige muka fara gabatar muku da shiri kan wata baiwar Allah mai suna Amina Dauda, wadda aka fi sani da sunan Baby, wadda kuma take aure a wani ƙauye mai suna Muyangal a gundumar Yola Doka cikin yankin karamar hukumar Bauchi. A shirin namu da ya gabata mun ji yadda wani mai suna Umaru Soja, kamar yadda ta yi bayani, ya je matafiyaɗe a lokacin mijinta Dauda Adamu ya tafi garin Alƙaleri. A bayan da Umaru Soja ya fita, sai wani mutum na biyu ya shiga ɗauke da bindiga, ya tunkuɗa ta waje ƙarfi da yaji, inda ta taras da wasu mutane guda biyu a tsakar gidan, waɗanda kuma ta gane su da cewar wani ne mai suna Usman da kuma wani mai suna Auta. Wannan da ke riƙe da bindigar, wanda bata san ko shi wane ne ba, ya mare ta har sau biyu, ya kuma je kwantar da ita a gefen daji a gabas da gidansu. Wannan abu na faruwa ne a wani dare na Juma'a, kamar da misalin ƙarfe 11 na dare a yadda za ta iya tunawa. Wannan mutumi mai bindiga ya koma gefe, bai sake mata komai ba, sai dai kuma ta ce Usman da Auta sun yi mata fyaɗe a wannan wuri, suka koma gefe suna yin dariya, tare da yin barazanar cewar muddin wannan labarin ya shiga kunnen wani, za su komo su zo su kashe ta. Bayan da suka tafi, ta kasa yin shiru na wannan cin mutunci da zarafi da aka yi mata, sai ta kai ƙara inda har aka kama su mutane ukun da suka yi mata fyaɗen, ‘yan banga suka kai su gaban sarki. To amma sai ɗayan nasu mai suna Umaru Soja, wato na farkon kenan, ya gudu. Sauran guda biyun kuma sai aka bayar da belinsu a wannan wuri, kamar yadda ta yi bayani. Ta tsaya ne a makon na jiya a inda ‘yan danga suka ba da belin waɗannan mutanen.
To da suka ba da belinsu, muka je dai mu ba mu same su a wurin ba. To sai shi Umaru Sojan kenan. To sai yayansa Alhaji Abubakar ta kanin sa Nuru to su suka je wajen haba ta koshin kenan su suka je wajen suka yi tarogo suka yi tarogo suka she ayi hakuri na she ni fa hakuri nan gaskiya ba wai damuwa na ko wani abu sun shi a za a bada kudi me na she ni ba damuwa na kudi ba kisan nan da aka she za a yi ni shi ya dame ni kudi kan fa ko in ya zo ya shushe ka wani abun fa sai dai kai Allah ne zai saka mutum
to wannan takun saka da kuka yi lokacin shi mai gidanki har wannan lokaci bai dawo bane
kai dawo ba lokacin bai dawo ba har muka yi wannan magana to sai a suka shiri kudi a lokacin da shi wannan dan dangan sai na ce to ni yanzu san zo nan Bauchi tukuna sai ya ce tunda sun she sun yarda da laifi an rubuta sun she za su ba da kudi in jikina ne naji ba dadi za su bani kudin je in yi jinya in yi hakuri karin kaya ma kowa karin kaya mai gida nan yi hakuri sai suka shiri kudi 60,000 sai suka bayar to wannan wanda na kai kara wurin san
shi ya karbi wannan kudi
wannan wanda na kai kara wurin san shi ya karbi wannan kudin to sai ya shiri
60,000 din
60,000 din sai ya shiri 40,000 sai ya bani to su tsakanin su nan yan dangan sai suka rike 20,000 yana ce to ka gani ni yanzu tunda to a lokacin ma fa baina da iyayen masu laifin ake magana ba masu laifin bane su kan dubba a zo da kawai ba washe gari yana ce ni wannan maganan ba ta yi mini ba gaskiya tunda kaga an ba su an ba da kudin nan ba ba da kudi ma sun je sun she mun za su je su mun wannan abun ba fa na je na musu wani abu bane barinta na yanzu an zo an rufe wannan maganan an ba ni kudi hakan bai mun ba to sanadin da na wuce kenan na sake tawa nan na zo na yi magana
to wannan kudi ke kin karbe su a wani matsayi ne
40,000 na karbe su sun shin karbe su shine na karbe su a matsayin na kara shaida kenan in baka yi laifi ai ba za ka bada kudin ka ba to shine na karbi wannan kudin na karbe su kuma da su muka zo nan tension da su aka yi ta shuku-shuku dai na kaya ma yan sandan to a shiki dai suka yi ta karba irin 200-300 abin nan asibitin da muka je din ma duk dai a jikin wannan kudin duk aka yi ta zirga-zirga har suka kare
ina miki jinya
ana mun jinya har Allah ya sa suka kare
kuma yan sandan sun karbi wasu kudi ne a wajen ki kenan daga ciki
su ba su karba ba a tafe-tafe dai kawai suka kare ba wanda ya karbi kuje wuri na to sai suka ce aka kawo su tansho dai aka rufe su kwanan su uku a wuri ya suka ce to za mu je kotu da muka je kotu ni ranar
wani kotu ne
tudun alkali to ranar ni na je kotun to kafin je ma sai na samu har sun dauki lauya har ya shiga samu alkali sun yi magana har an fada belin su ina zuwa sai shi dan sanda mai gabatar da karan kenan Rabiu shi ke kaya mun ai sun sanashe sun je sun mun lalata sai injin kawo shedu saboda kama kwarto a yana da wahala shi Rabiu ke kaya mu na ce masa Rabiu ya amsa na ce ni shaida na fa Allah kuma ta alkur'ani in su suna ganin ƙarya ne ni a bani alkur'ani zan rantse in ba haka ba so kuma su rantse to shi ne sai Rabiu ya ce mun to ba damuwa ya ce to yanzu an fada beli na ce kun fada beli ya ce na ce kun ji sun shefa dama za su koma fa su kashe ni Rabiu ya ce mun kar in damu ba damuwa to kaga shikenan ana cikin haka sai mai gida nan ya tawo
to kafin wannan shaidan kin nan ba su buƙaci ki gabatar da shaidu bane
sun buƙatan gabatar da shaidu
to wannan su ƴan danga da sauran hakiman nan duk ba ki ga musu akan sun san da wannan abu ba iyayen su ma sun zo suka roke ki duk ba ki ga musu
na kaya mashi Rabiun ai ka san ni tunda muke tafiyan kotun ban zanna ma ni nayi magana da alƙalin har yau kafin in je ma
hayan wani ne yake magana a madadin ki inda yake baki samu ki magana ba
ni ban samu nayi magana ba tunda muke tafiya sai kaga kafa mu biyu ne ma fa sai a difa mana kwanake da yawa kaga in kwanan yazo na farkon nazo na samu ai Rabiu yake ga mun sun dauki lauya an sake su an bada beli sai kwana sai nawa ga wata sati uku da yake na kadi ba sati uku yayi to anan muka dawo da mai gida da muka dawo da shi a kotun kenan da muka zo muka shiga mun zanna shi alkali bai tambaye mu ba sai ya tambayi masu laifin sun zanna gaban sa haka dan sandan ya gabatar masa da karar ya ji to sai ya tambaye su wannan abun ya tabbatu haka to daga nan sai lawyer su ya tashe shi a shi abin da yake roƙo dai yana roƙon har yau dai a saka bashi beli ya daga magana to kaga wajen sai aka ce to an daga magana an fata kwana 14 a saka dawa shikenan sai alƙali ya ce to mu je an sallame mu to sai muka fita so ma suka tafi gida mu ma muka tafi gida akan alhamis din za mu saka dawa kenan shikenan ran lahadi suka je kuma suka saka wannan aiki
to a yayin da aka saki waɗannan mutane da sunan Beli daga kotu dake tudun alƙali a cikin Bauchi kuma da yardan dan sanda dake gabatar da ƙara a wannan wuri mutane sun yi kokarin cika alƙawarin da suka yi na kisa inda biyu daga cikin su suka yi kokarin kashe mijinta to amma ba su yi nasara ba sai dai kuma sun sare masa hannu guda daya bari mu faro daga inda ya fara jin labarin wannan abu tukunna
sunana Dauda Adamu daga Muyangal gargashin mai gunduman jawla doka ne dai har ga Allah duk idan kana tare da mutum ya zama makwabcinka za a yi mutunci za a yi adalci a shi to da na dawo na samu labari ga magana ga zance sai na ce to ni gaskiya wannan abun da aka yi mutum da muna tare da su ban yadda ba sabin da ko da ni na aikata wannan laifi ba za a banni ba don haka kuma ni ma ba zan iya barin wani ba mu abun da ba daidai ba
to wannan kenan abun da ya kawo batun shine a ita iyalinka ta maka bayanin abubuwan da yake akai mata
eh duk ta karanta mun tashe mun taje ta karanta mun kar in dawo gida ya kasance bata karanta mun ba mun ji magana a gefe mun ci mata mutunci dalilin haka taje ta karanta mun nashe mata ni tsakanin da ita ba shi mutunci na ya kai mata wannan tunda ba cikin santa ba ba kuma yaddanta bane sabirin da kanina ya kai mata wannan tunda ta san masu laifi ni damuwa na a tsare mun masu laifi nan sai na fito an ce an kawo masu laifi kuma na dawo na samu masu laifi suna yawo
a shirinmu na gaba za mu ji dalla-dallar yadda Umaru Soja da Usman suka kai farmaki akan Dauda da kuma yadda Allah ya bashi ikon kubuta daga hannunsu kamar yadda yake bayani kada ma sauraro su manta da cewar har yanzu waɗannan mutane da ake zargi da yima Amina fyaɗe da kuma yunkurin kashe Dauda suna nan suna yawon su akan titi suna kuma kwana cikin gidajensu saboda an bayar da belin su ba tare da an saurari ita Amina ko kuma shi mijin nata Dauda ba a kasance da mu a shiri na gaba
za mu kawo muku maimaitin wannan shiri ranar Laraba a cikin shirin Hantsi hali yanzu kuma ga shirin mu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya
to ga labarin mu ta kace shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ja kunnan kamfanin da masana'antu da ke na Amurka da cewa daga yau duk ɗayan su zai saki neman ya tashi ba Amurka din ya koma ta kasar waje zai biya harajin kashi 35 cikin 100 na hajjar tashi idan yace zai kawo ta Amurka ya sayar a cikin wasu rubuce-rubucen da ya saka a kan dandalin sa na Twitter ne Trump yake bayyana ƙudurinsa na bunƙasa harkokin kasuwanci idan ya fara aiki ga dangana a watan Janairu mai zuwa amma ya ƙara da wannan kashe din cewa duk kamfanin da ke zaton zai kori ma'aikatansa ko kuma ya koma ta ƙasa ta waje kuwa ce zai dawo ya rinka sayar da kayan nashi a nan Amurka ba tare da wasu matakan horo a kansa ba to yana kuskure ne a hali yanzu kuma shi Donald Trump din yana ci gaba da neman mutumin da zai bayyana muƙamin sakataren harkokin waje bayan da ya gana da mutane hudu da ake zaton zai dauke ɗayansu ya ba shi wannan muƙamin wata ta hannun damar Trump din kuma mai magana da yawansa Kellyanne Conway ta gaya manema labarai a gidansa na Trump Tower da ke New York cewa shugaban yana ci gaba da neman ƙarin mutanen da zai ba su wannan muƙamin da ta ce mai muhimmanci ne a makon da ya wuce an ce Trump ya tattauna da mutane hudu da suka hada da shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar dattawan Koka da tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani da tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta CIA David Petraeus da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2012 Mitt Romney ko bayan su akwai tsohon jakadan majalisar ɗinkin duniya to John Bolton wanda aka ce ya gana da shi mataimakin Trump ɗin Mike Pence a ranar Juma'a da ta wuce
To madalla da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan sai can da hanzi da ikon Allah za mu sake dawo da wani sabon shiri ciki har da shirin da rashin tayi da Salihu Garba yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamun na madadin Aliyu Mustafa da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon wato CD da ya kula da aikin gabatar da shirin da ma injiniya Malam Jan da ya rika masa, annan ne sahaba Imam Ali zan da ka ta in sallama da ku mu zama lafiya.